أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan rana wadda muka haɗu a wannan guri gidan Alhaji Hassan Leda domin nuna taya shi murna na aurar da Yassa da ya yi. Dalilin wannan, muna tare da baƙinmu waɗanda aka gayyato daga Kano, Nigeria, wanda zai fara gabatar da nasiha shine Dr. Radio Musa Rijiyar Lemu, Umar Musa Rijiyar Lemu. Bayan shi akwai Dr. Abdalla Umar Gadankaya, shi ma duka daga Kano. Da haka za mu warkuta da malumma da za su gabatar muna nasiha na walima a wannan gurin. Kafin haka, an ce za a yi walima na mata gobe insha Allahu. A nan za mu yi sanarwa cewa an ɗauke ta daga nan za a yi ta gidan Alhaji Ammani ƙarfe 10 na safe, wanda a ƙarshen maudu'i za mu ƙara tunatar da 'yan'uwa. Da haka za mu bar ku tare da Dr. Rabi Umar Musa Rijiyar Lemu, wanda shi ne zai fara gabatar muna da darasi. Sheikh Khalid Fad.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka, ƴan'uwana musulmi na wannan gari mai albarka, birnin Agadez a cikin wannan jamhuriya ta Niger, ina mana sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan waje a wannan lokaci, ba don komai ba sai don tunatar da kanmu, tunatar da junanmu dangane da abin da ya shafi wannan addini namu mai girma. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya mu cikin bayinsa da yake wa gafara idan sun halarci majalisi irin wannan, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Sahihi Muslim. Allah yana da mala'iku da suke tafiya a bayan ƙasa, idan sun samu gurin da ake ambaton Allah sai su zauna a yi tare da su. Bayan an gama sukan koma su hau sama, sai Allah ya tambaye su alhali Allah ya san daga inda suke. Allah ya ce kuna ina, su ce muna tare da bayinka suna ambatanka. Allah ya ce me suke roƙata, su ce suna roƙonka aljanna. Allah ya ce sun ga aljanna, mala'iku su ce basu gani ba ya Ubangiji. Sai Allah ya ce yaya idan sun ga aljanna, ma'ana da sun ga aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima da abin da Allah ya tanada irin wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunani bai taba tunanin irin wannan jin dadin ba duk abin da kake gani a wannan duniya na jin dadi sawa'un abinci ne ko abin sha ne ko ma menene na jin dadi to ba a kamanta shi da na aljanna dan na aljanna yafi wannan ya ninninka shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa duk abin da ka sani a duniya to na aljanna ba irin sa bane kurin sun yi tarayya ne wajen suna a duniya a ce nama to na aljanna ma nama a duniya a ce mangoro a ce lemo a ce ayaba duk wani abin da za a fada to suna suka yi tarayya da na aljanna amma ba iri ɗaya bane dan haka Allah yake sun ga aljanna mala'iku suke musu gani ba ya Allah Allah yake yaya za su kasance idan sun ga aljanna ce ai za su ƙara kokari da ƙara jin shauƙin kusanci da neman aljanna sai Allah ya ce to me suke neman tsari mala'iku sai ya Allah suna neman tsari daga wuta Allah ya ce sun ga wutar mala'iku suke musu ga wutar ba sai Allah ya ce to yaya idan sun ga wutar domin musiba da bala'i da mutum yake gani ko yake ji a duniya to na lahira ba ba irin wannan bane ka duba wuta ta nan duniya yadda take da musiba da tashin hankali to amma manzo Allah ce kaso ɗaya ne cikin kaso 70 na wutar lahira ta haka Allah ce yaya idan sun ga wuta suke ayya Allah in sun ganta za su tsananta neman tsari daga gare ta sai Allah ya ce wa waɗannan mala'iku ku shaida na gafarta waɗannan bayi ku shaida na yi musu gafara sai mala'iku ce ya Allah a cikin su akwai wanda ba karatu ya zo ba akwai wanda ba zikiri ne ya kashi ba ba ambatan Allah ne ya kashi ba wani abu ne daban ya kashi sai Allah yake cewa ku shaida na gafarta musu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum su mutane ne da duk wanda ya zauna da su ba zai rashin arziki ba to dan haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa da zai wa gafara idan suka halaci irin wannan zama da irin wannan ma'ana lokaci ƴan uwa masu girma a yau na san cewa mun taru ne dan taya ɗaya daga cikin ɗan uwanmu ɗaya daga cikin ƴan uwanmu murna ta aurarwa da kuma murna ta aura domin da ango da uban amarya da uban ango da ƴan uwan amarya da ƴan uwan ango dukkanin sun cancanta a taya su murna domin abu ne na alkhairi ya faru to mun taru ne dan taya wannan murna amma kuma ta hanyar faɗakar da junanmu da karantar da junanmu dan haka ina amfani da wannan dama ina addu'a ga ango da amarya da irin abin da ya tabbata a hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya yi aure a faɗa masa a ce barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin dan haka ina cewa ango barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin ma'ana Allah ya maka albarka Allah madaukakin sarki ya hada tsakaninku da alkhairi muna fata wannan aure da aka yi da ma dukkan wani aure da aka daura muna fata Allah ya sanya albarka a cikin sa ya bada zaman lafiya ya bada zuriya ta gari wadda za ta zama a kan tafarki da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa masu girma kasancewar abin da ya tattara mu a nan kamar yadda na faɗa magana ce ta aure dan haka sai ne sha'awar ya zama abin da zan magana a kai yana da alaka da aure aure ibada ne Allah madaukakin sarki ya kaddara dan adam zai rayu a bayan kasa dan adam da Allah ya fara halitta shine annabi adam وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Allah yana bamu labari a cikin suratul Baqara katina yayin da Allah ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a bayan kasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun mala'iku suka ce ya Allah yanzu zaka sanya a bayan kasa wanda zai zubar da jini wanda zai yi banna alhali muna maka tasbihi muna tsarkake kai ya Allah sai Allah ya ce musu na san abin da baku sani ba dan haka Allah ya halicci annabi Adam daga annabi Adam aka halitta masa matar shi Hawwa daga waɗannan ƴan Adam guda biyu zuriya dan Adam yake yado a bayan kasa Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Allah yana ga mana ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran aka samar da matan wannan ran da haka dukkanin mu nan da bambancin launin mu da bambancin yaran mu da bambancin kasashen mu turawan mu da larabawan mu da hausawan mu da indiyawan mu da amerikawan mu da faransawan mu dukkanin mu daga annabi adam ne shi kuma annabi adam daga kasa Allah ya halicce shi to Allah ya kaddara dan adam zai rayu a bayan kasa dan haka dan adam zai dinga yaduwa sai Allah ya kaddara hanyar da dan adam zai yadu shine ta hanyar auratayya tsakanin namiji da mace auratayya tsakanin namiji da mace da haka wannan kaddarawa ce ta ubangiji shi yasa yana cikin manufar aure kai aure dan ka haihu yana cikin manufa aure haihuwa manzo Allah ce tazawwajul wadujal wadud ku auri mata waɗanda kuke so masu haihuwa saboda ga cikin manufa aure din akwai haihuwa dan da haihuwa dan adam yake wanzuwa kuma ta hanya aure ne dan adam zai samuwa mai kyau domin baka gane dan uwanka ko ka san babanka ko ka san wanka ko kaninka ko wani wanda yake da alaka da kai sai ta hanya auratayya inda muna rayuwa ba ta hanyar aure ba muna rayuwa irin yadda dabbobi suke yi da ba za ka gane dan uwanka ba ba za ka san babanka ba ba za ka san kaninka ba ba za ka san wanka ba da sai ya zama na wannan yana rayuwa da wannan duk muna cakuɗa ba wanda ya san wani to amma ta hanya aure sai gane wannan babana ne wannan kakana ne wannan wana ne wannan kanina ne kuma wannan shi yake taimakawa muke rayuwa mai kyau domin ko ba komai kana jin wana wanka ne kaninka ne dan uwanka ne yayanka ne to ba za ga wani abu ya same shi ba na cutarwa ka zara ido dole idan ka ga wani abin da zai cutar da shi ka yi kokari in na karewa ne ka kare shi idan na taimakawa ne ka taimaka masa saboda waccin ƴan uwantaka ta jini da take hada ku to kaga wannan duk yana cikin hikima ta ubangiji ta samar da aure to sai ya zamana dan adam yana yaduwa ta hanya aure addinin musulunci da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yazo da addinin musulunci ya samu laraba suna auratayya sai dai auren kala hudu ne kamar da nana Aisha Allah ya kara mata yarda take fada a cikin sahihul bukhari akwai aure irin wanda muka sani ka ga mace kana son ta ka je gurin waliyinta ka nema ya yadda da kai ya baka ya aura maka kamar yadda muke yi yau wannan akwai shi a lokacin jahiliya akwai auren da ake yi shi kuma mace ce za ta tara da mazaje za ta tarayya da wancan ta hadu da wancan ta hadu da wancan idan ta haihu sai ta duba wanda take so a cikin sai ce wane wa danka ne wannan na haifa daga nan ta zama ta shi akwai aure irin wanda ake yanayin kamar zaman karuwanci za a ce zaman ma'ana lalata suna amfani da alamu mace ta sanya tuta a bakin ɗakin ta alamar cewa ita mace ce dake da buƙatar maza to haka ta faɗi kala-kalan auren da musulunci yazo sai ya tabbatar da aure irin wanda muke a yau auren da mutum zai ga mace yana so ya je neme ta gurin waliyinta shi kuma waliyi ya bashi ya biya sadaki ga shedu a daura aure wannan musulunci sai ya tabbatar da shi irin wancan nau'ika din sauran musulunci ya hana su to daga nan sai zama an samu aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa man istata'a minkum al-ba'a wanda ya samu dama da iko na iya yin aure malamin suka ce ba'a din nan ikon da ake magana ya hada da ikon ciyarwa da tubatarwa da bata gurin zama da iya biya mata bukatar ta aure to duk wanda yake da wannan falyatazawwaje aure inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce matasa ba wai dan dattije mu shiga ciki ba dattije sun shiga ciki sai dai an kira matasa domin su ne galibi suke da sha'awa mai karfi da bukatar yin aure biye da wanda ya riga yin shekaru da haka manzo Allah ce ya aure fa innahu aghaddu lil basar aure ya bi sanya a kame ido wa ahsanu lil farj kuma ya bi sanya mutun ya kiyaye farji shi ba zai fada haramun ba da haka manzo Allah ya umarni da aure gabanin nan Allah ya yi magana aure ya umarni da aure fanki hu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah ya ce ku aura abin da yayi muku dadi wanda kuke so daga cikin mata ko dai ku aure biyu ko mutun ya aure uku ko ka aure hudu wanda ijma'i ne na magabata mata hudu Allah ya halatta mana duk wani tafsiri da zaka ji na cewa a aure goma sha ko ana iya auren ba adadi wannan kuskure ne ijma'in magabata Ibnu Jarir al-Tabari da sauran malaman tafsiri sun ambata iya guda hudu ne halal mutum musulmi yake da dama ya aura manzo Allah ya auri sama da guda hudu amma wannan ya keɓanta gare shi dan akwai abin da manzo Allah kadai aka keɓance da shi saboda me saboda daraja da falala da kima da Allah ya masa manzo Allah ya halatta ya auri mace sama da hudu kuma ya aura amma mu ba za mu ce guda hudu ba to Allah ya ce mu aura banda wannan akwai ayoyi da dama da suke magana aure da haka aure din nan da muke yi ibada ne addini ne balma akwai hadisin da ya nuna duk wanda ya yi aure ya cika rabin addinin sa sai ji tsoron Allah a rabi kamar ya saboda yayin da mutum ya yi aure akwai wasu abubuwa da suke hawa kan shi waɗannan abubuwa da suke hawa kan shi suna lazumta masa suna tilasta shi yayi wannan na farko ciyar da matar ba ta wurin zama kula da lafiyarta kula da kaza ga tarbiyyar yara waɗanda duk ayyuka ne na lada na alkhairi da zai samu to da haka mai aure ba karamin lada yake samu ba sai da wanda bai da aure mai aure ba karamin lada yake samu ba idan mai aure ba matarsa abinci idan ta ci sai Allah ya rubuta mai lada in ya bata ruwa ta sha sai Allah ya rubuta mai lada in ya kalle ta ya faranta mata rai sai Allah ya bashi lada manzo Allah yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa ba wata ciyarwa da za ka yi kana neman yarda Allah ba ce sai Allah ya baka lada sai ce har abin da za ka sanya a bakin matarka malamai kamar Imam an-Nawawi da wasu daga cikin malamai suka ce da miji zai yanko lomar abinci ya ce a matarsa buɗe bakinki ta buɗe baki ya sanya mata ta cinye kun ga abu ne na barin ciki wannan abu ne da masoya suke yi da mutum zai wa matarsa haka ya sanya ya ji cewa ya yi dan neman lada ba sai Allah ya bashi ladan uwa uba hatta mu'amala ta auratayya idan mutum da iyalin shi akwai lada kamar yadda ya zo a hadisi to shi yasa aure ba abu ne karami abu ne mai girma kuma ta hanyar aure mutum zai samu lada mai dimbin yawa fiye da wanda bai da aure to manzo Allah ya kwadaitar da yin aure Allah madaukakin sarki ya umarni da yin aure da cewa malamai sun yi bayanin auren yadda yake hukuncin auren akan mutane akwai wanda wajibi ne ya aure wajibi ne ya aure shine wanda ba zai iya rayuwa ba in ba mace in babu mace zai fada haramu kuma yana da halin yin aure to wajibi ne zai auren akwai wanda mustahabbi ne zai iya rayuwa ko da ba macen bai damu ba amma yana da halin aure mustahabbi ne ya aure akwai wanda ma malamai suna cewa haramun ne yayi kamar wa kamar wanda ba zai iya biya macen bukata ba, bai da lafiya, in ya aure ta ba abinda zai iya mata, to kun ga akwai cutarwa a ciki, to wannan sai ya je ne magani, in ya samu magani fa ni'ima, in bai samu ba baya halatta aure mace cutar da ita. To wannan duk ƙarin bayani ne da malamai suka yi. To abinda nake so in kai gare shi, aure ibada ne, dan haka mu daina daukan shi al'ada. Yayin da zakai aure ka sanya cewa zakai wani abu na sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar, Allah ya yi umarni da ayi. Aure din ne yana da hikimomi da yawa, na yi ishara zuwa ga hikimomin aure. Daga ciki akwai samun haihuwa, samun yaya, yana cikin hikima yin aure a samu zuriya, yana cikin hikima aure a samu zuriya. Shi yasa a wancan hadisi manzo Allah ya ce tazawwadul waluda, ko aure macen da ke haihuwa. Shi yasa yanzu zamani ne ya kamu da kuma karancin fahimtar addini, ka ga namiji yana gudun haihuwa, idan ka tambaye shi sai ga abinda zai gaya maka wani abu ne da yana babin gaibu, sai ce ni tsoron talauci nake, ni yanzu inna bari matata tana haihuwa ya zan da yaran da nake haihuwa. Ya manta cewa yana ciki, Allah ne kadai yake ba ciki da sha, ko mahaifiyar da ke dauke da shi bata san taya yake ce yake sha ba yayin da yake ciki. Haka zai wannan watanni ya fito, idan ya fito har ya kai matsayin da zai hankali, shi da ya tashi ya gan shi, Allah ne yake kula da shi har ya girma yayi wannan. Duk ya manta da wannan, yanzu ne yake tunanin idan ya yi zai talauci. Haka kullum sai ya sanya kansa wannan tsoro, dan za ka ga abin mamaki galibi masu gudun haihuwa da tsoranta galibin sai ka tarar masu hali ne da aiki a hannu. Galibi a cikin al'ummarmu sai ga wani saboda yake karatun zamani, da haka shi ɗaya yake so kwaya ɗaya ko yaya kwaya biyu ko uku, kai ka ce ya san ina ne albarka take, kana iya haihuwar yaya goma sha, amma wanda zai riƙe ka ya kula da kai in ka tsufa ka girma ila shi ne na ƙarshen, kai baka sani ba, kayi na ɗaya, kayi na biyu, kayi na uku, amma ƙila na ƙarshen shi ne wanda zai ba komai a rayuwa. To wannan ɗan adam bai sani ba, sai zan Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Amma sai ga mutum yana ce a'a ni guda biyu nake so, ni guda uku nake so, kamar ya san cewa waɗannan ukun ya san rayuwar su take da bai. Wani ɗan zaka haife shi sai ya bada girma sai ya mutu, wani ɗan zaka haife shi sai ya bada girma sai ya kama rashin lafiya, ya zama ba lafiya, ya zama nauyi a kanka. Wani ɗan zaka haife shi sai ya girma ya kai lokacin da zaka more sai ya tafi a bakka. Duk waɗannan abubuwa ne da baka sanin su, Allah ne ya sani. Shi yasa mai hankali abinda yake roƙa Allah ya bashi zuriya ta kwarai, Allah ya bashi zuriya ta kwarai, shine addu'ar bayin Allah mu'minai, shine addu'ar bayin Allah mu'minai. Allah ya faɗa mana irin yadda suke wannan addu'a, rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suka ce ya Allah ka bamu, hablana min azwajina, ya Allah ka bamu daga matekunmu, wa zurriyatina da ƴaƴanmu qurrata a'yun, abinda idanmu zai sanyi. Kun ga suna neman albarka, addu'a suke Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka. Haka nan Allah ya bamu labari irin yadda suke yin addu'a, Allah ya shirya musu ƴaƴa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda, sai ce me, wa aslih li fi zurriyyati. Da haka wannan shine abinda bayin Allah mu'minai suke yi, ba wai mutum ya zama yana tsoron haihuwa saboda tsoron talauci ba. Wannan idan mutum wannan yana munana wa Allah zato, ka nemi mai albarka. Amma malamai suka ce idan akwai wani dalili da zai sanya ka nemi matarka ka tsara haihuwa, dalili ne na lafiya. Misali, za ka ga wata mace idan ta haihu duka 'yan watanni sai wani cikin ya zo, sai zama yaron da take shayarwa ko take goyo bai yi kwari ba kuma ga ciki, ita za ta wahala, ɗan yi wahala. Idan mace irin wannan ne, malamai suka ce ba laifi idan ta yi tsarin haihuwa, mana an aka haifi yaro a bari sai bayan an yaye shi shekara biyu uku kuma a samu wani cikin, wannan ba laifi. An yi ne don kare lafiyar ta da ta yaron, ba wai an yi don tsoron talauci ba. Shi yasa gaba ɗaya za ka ga malamai abin da suke faɗa, she ƙayyade iyali, ma'ana mutum yace daga ƴaƴa kaza bana buƙatar kari wannan haramun ne mutum yace daga ƴaƴa kaza bana buƙatar kari haramun ne amma tsarawa ka tsara cewa an haifi yaro sai bayan shekara uku a haifi wani sai bayan shekara uku a haifi wani dan ya zama na ma'ana ita mai jegon tana samun karbi kuma yaran suna tashi da karbi da waye in ya zama akwai larurar yin haka dan mutum yayi ba laifi amma haka kurin mutum yace a'a shi kurin guda uku yake so abin zai baka takeici akwai matan da auren su yana mutuwa akan wannan sai mutum ya kori mace dan mai wuri tayi ciki shi baya son haihuwa shi baya so wata ma tayi family planning din tayi amma kuma Allah ya ka cikin don manzon Allah yana cewa babu wata rai da Allah ya kaddara za ta fito ta rayu Allah ya kaddara zai halice ta to duk abin da za a yi manzon Allah ya ce sai an halici wannan ran dan haka wani sa'in za a yi kuma Allah ya bayar to yana cikin manufa aure samun zuriya yana daga cikin manufa aure shine kamewa dan mutum ya kame idan shi wannan ido da yake jikin mu yana cikin gaba mai hadari a jikin dan adam tana cikin gaba mai hadari da ido da harshe da farji suna da hadari a tattare dan adam sai sa manzo Allah ya ce wa zai lamunce min abinda ke tsakanin bakinsa da farjinsa ni kuma zan lamunce mai aljanna in ka iya control din bakinka ka iya control din idanka ka kiyaye farjinka to da izinin Allah zaka kai zuwa ga gaci to yana cikin abinda ido yake jefa dan adam cikin halaka ido ya hango abinda yake na haramun kuma musamman mace domin namiji bai da fitina kamar mace namiji bai da fitina kamar mace dama fitinar dan adam musamman namiji a wannan rayuwa biyu ce mafi girma kudi da mata waɗannan su ne manyan fitintunu kuma in kana so kai rayuwa mai kyau a duniya ka dinga kaffa da su kada ka ce ni malami ne ni ma haddacin alkur'ani ne ni limami ne ni mai wa'azi ne dan haka ai ba komai kanwan mata ta ce in ta zo za mu iya kadaita da ita a'a shi dan kadan yake samu da ya samu dama sai ga abinda ba a so ya faru da kaga hanyar da shedan zai iya kai ka zuwa ga fadawa haramci kauce mata kana cikin gida a zaune sai ta shigo kanwan matarka ce ta yi sallama matarka ba ta nan ta tafi asibiti ta tafi ganin likita tana yin assalamu alaikum kai kadai ne a gidan kai kadai kwaya daya tal kilo kana zaune ta yi sallama ka amsa ina wance ta tafi gidan likita to bare in zauna in jira ta to sai ai ɗayan biyu ko kai ka fito kofar gida ka zauna ka manta a cikin gidan ko kuma ka ce a'a je ki gidan suwa ne ko je ki gurin suwanci in an jima ki da amma ka ce ai ba komai shigo kai gana daki tana daki shi dan yana iya shiga tsakanin ku domin kai ba mala'ika bane mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ma su da sha'awar to wannan yana daga cikin hikima aure kame ido saboda kada mutum ya fada cikin abin da yake na lalata shi sa manzo Allah a cikin wancan hadisi yace wa aghaddu lil basar shi ya bi sanya mutum ya kame ido idan mutum yana so ya kame idan shi ba abin da zai taimaka masa fiye da aure shi yasa aka ce mata su dinga wa mazan su kwalliya kai kuma ka sai mata kayan kwalliya kayi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce ina wa matata kwalliya inni la atazayyanu li zawjati ina wa matata kwalliya kama uhibbu an tatazayyana li kamar yadda nake so ita ma ta yi min yayi wanka kai wanka ka sanya kaya kyawawa ka zauna yace mai gida ina zuwa yace ai saboda ke ne wannan kwalliyar ai so nake ki ganni ki ji dadi ita ma ta zuba wanka ta yi kwalliya ta sanya duk kayan da ta ga dama a cikin gida tsakaninka ne da ita shi kenan sai ka kame idanka da haka idan ka fito waje duk koda wata za ta girma sai ka tuna ai kana da mata manzo Allah ce duk wanda ya ga wata har wani abu ya ɗarsu a ran shi to ya koma ga matar shi fa inna fiha ma fiha yadda waccan take haka wannan take to yana cikin hikima aure kame gani yana cikin hikima aure ka mai farji kamar da manzo Allah faɗa wa ahsanu lil farj sai ma'ana ai maganin zina shi yasa duk al'ummar da take so ta maganin zina ta zina ce to shine ta sauke hanyoyin yin aure kuma ya zama an samar da aure da yawa abin da ke damu mu cikin al'ummar mu ake samun yawan lalacewar yara mata wannan abin yayi yawa cikin al'umma kaga yanzu aka ce ma zawarawa kaga ce ma mace ta zama zawara to sai an sa ido in ba haka ba idan samari ko kuma zawarawa goma suka zo gurinta to guda bakwai suna zuwa ne ba ta hanyar aure ba suna zuwa da niyyar lalata haka yan mata sai an sa ido to me zai rage mana wannan shine zamana aurarwa muna aurarwa mun rage abubuwan da muka sanya cikin aure waɗanda suka kumtace maza suka kumtace mata sai ga mu mazan daga cikin abin da ke wahala mu an zo aure maganar laifi kuna yin laifi a yinan ko ko ba kwa yi kuna yi wajibi ne ko kwa mustahabi ne to za ga wannan yana kuntata maza su kuma mata abin da yake kuntata wajen aurar da su iyaye suke kuka da shi shine kayan daki to sai mu taru mu sauwaka wa junan mu in kaga yarinya kana so ka cancanta ka aure ta to shikenan kai uba da kai ango sai ku haɗu ku yi wa junan ku nasiha kai kawo abin da yake da shi na sadaki ni ma abin da nake da shi zan haɗa in kawo ta kai ka yarda da abin da ka samu in kai ango kana da shi kai mata ba laifi in uba misali ya iya abin da zai iya kai ka karasa in aka yi wannan sai a samu zamantakewa mai kyau amma yadda muke yi sai zamana an takura shi kenan to dole kuma dan adam yana da wannan bukata din to daga nan sai ga banna tana faruwa shi yasa manzon Allah ya ba da sharadi yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda kuka yadda da addinin sa da halayen sa yazo ku bashi aure ba magana cewa ba dan gari bane ba magana cewa ba yare na bane abinda ake bukata addini in musulmi ne to ya samu kafa'a akan magana mafi inganci akan magana mafi inganci a matsayin ka na dan agada dan Niger baki kamar ni kana da dama ka je Makka ka duba Quraishi ya kace ita nake so kun san dai Qurayshawa ai kabilar da manzo Allah ya fito kace ni wannan ba Quraishi yan nake so in addini za a yi tana son ka kana son ta halatta ku aure ba za a ce kai ba kai baki bane kuma dan Niger ne ita kuma ba Quraishi ya ce yan Makka ce wannan magana mai inganci ba ba magana wannan manzo Allah ta idza atakum man tardawna dinahu addini ma'ana zan musulmi mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah mai kyakkyawar akida kada a ba bara gurbi a ba dan kala katu yan tafila kenan ba sai a ba hadisi in ka ce manzo Allah ce sai dai kala katu wannan addinin shi ba yardaje bane baya ciki kada a ba mai zagin sahabbai dan shi'a wannan addinin shi ba karbabbe bane domin duk wanda zai zagi manyan sahabban manzo Allah tabarki ne na bata kada a ba wanda yake dan hakika mai cewa komai Allah ne mai cewa shi Allah ne shehu Allah ne wani Allah ne wannan ba bai wannan kada a bashi aure kada a ba dan bid'ar da yake bid'a shi ta fito ta tumbatsa ma'ana abinda nake nufi da bid'ar da ta fito ta tumbatsa yanzu bid'ar da ake dawa fi kabarruka bid'ar da ake kiran wani Allah kiri-kiri amma wanda zai zama koda bai karbi sunna ba amma ba ya kyama ahlus sunna zai shiga ai sallah da shi zai je ji karatu a hankali duk da koda baya wannan to kaga wannan nau'i ne na alamun addini a tare da shi dan haka manzo Allah ce man tardawna dinahu sai manzo Allah ce wa khuluquhu da halayen shi kaka ba dan shaye shaye in ka dau yar ka ka ba mai yin shaye shaye to ka ba da inda za ta wahala kar ka ba wanda yake mara amana mara tsoron Allah kisa ɗaya daga cikin magabata yake cewa in zaka aurar da yar ka ka aurar da ita ga mai tsoron Allah in yana son ta sai ya girmama ta in ko baya son ta sai ya sake ta kyakkyawan saki ai Allah yana magana imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai rike mace da adalci ko kuma kyale ta ka sake ta da kyautatawa a musulunci ne muke da mutu'atut talaq mutum ya sake mace kuma ya kawo ta kyauta mai gwabi ya bata yace je ki wannan ki kya rayu da ita ni dai na ga ba zan iya ma'ana zama tare da ke ba wannan a cikin addinin musulunci muke da wannan to da haka yana cikin abinda za mu kiyaye in zaka bada aure ka ba wanda yake da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u. To daga lokacin da muka sauka da kan wannan to sai mu wahala. Ya zama yanzu al'ummar mu da yawa daga cikin mu sai wanda Allah ya yi wa rahma idan mu ce zo neman aure abinda ake duba waye shi, me ya sana'a shi, dan gidan waye shi, ne abinda ake kallo. Wani sata yake yi, an san sata yake yi, amma za a bashi yar. Wani an sallah latacce ne, baya sallah ko mashayi ne, amma tunda yana da kuɗi za a bashi yar. To kaga ko dole in aka yi wannan a shiga wahala. Dole daga bayan sai an samu natija aksiya, domin in dai mutum zai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya gani ba yadda za a yi. Manzon Allah ya faɗi sharadai a take a watsar. Haka nan kai ma yayin da za ka yi aure, kai namijin yayin da za ka yi aure, manzon Allah ya gaya mana abubuwan da ya sa yake sa maza su auri mata, tun kawul mar'atu li arba'i, abubuwa huɗu suke sa a auri mace. Manzon Allah na ba mu labari abubuwa huɗu. Akwai kyau, kyau yana sa a auri mace, wannan labari ne manzon Allah yake ba mu. Akwai ma'ana dangane, yar wane ne, yar wance ce. Akwai matsayinta, akwai dukiyarta. Waɗannan abubuwa guda huɗu su ne maza suke kalla su yi aure. Sai manzon Allah ce fazfar bi zati ddini, amma kai in ka tashi duba mai addini ba hana ka duba mai kyau ba. Musulunci bai hana ka aure kyakkyawa ba, dama kuma kyau alhamdulillah hikima ta Allah shi kyau nisbi ne, shay'un ne nisbi. Ma'ana abinda yake mai kyau a gurin ka a gurina bai da kyau, abinda yake mai kyau a gurin wancan a gurin wancan ba mai kyau bane. Shi yasa za ga wani kowa nan yanzu, kowa yanzu da za a kawo kaya kala-kala, kowa da kalar da zai dauka, sai ga wasu sun dau wannan kala, wasu sun dau wannan, wasu kowa yana da ce mai zabi kalar da yake so, sai ga ta sha bamban. Sai ga kun gida ɗaya kuka fito da mutum ciki ɗaya, amma kai ka ce wannan abin kyau, shi ya ce wannan abin kyau. To wannan hikima ce ta Allah, domin da ya zama kyau abu ɗaya ne to da wa zai auri wanda ba su da kyau. Amma kai in kaga wata ba ta yi maka ba, ce wannan baka ce wallahi ko da kuɗi, shi kuma wani yana can ya mutu a kanta, shi kuma ta yi masa, ita yake so. Ita ma ta ga wani an ce ga watsa a baki, ce ita ba ta san shi, ita ba ta san wannan kaza da wata, kuma shi take so. Wannan hikima ce ta Allah, dan ya zama li kulli saqitatin laqita, duk wani abin da zai faɗa akwai wanda zai tsince shi. To wannan hikima ce ta Ubangiji. To dan haka musulunci bai hana ka aure mace mai kyau ba, bai hana ka aure mace mai dukiya ba, bai hana ka aure mace mai nasaba ba, amma me ake so ka duba a layin farko? Addini, fazbar bi zati ddini. Idan tana da addini da kyau, nurun ala nur. In tana da addini ga kyau ga dukiya ba laifi, tana da addini ga kyau ga dukiya ga nasaba ba laifi, amma me ake so ka duba? Addinin shi ne jagora. In ka aure mace dan kyau kadai to kyau bai na karewa. Dukkan mu nan da nan da za mu yi shekara 100 nan gaba, dukkan mu da muke nan, dukkan mu ban cire kowa ba. Ka duba wanda kowa dan kanta kusa da kai haki, in ka zo nan da shekara, in yana nan shekara 100 ba zai gano ba, ya tsufa. Mabi murnar da za a yi mai a ce hankalin shi yana nan, amma maganar ko ga ganshi, ganin shi ya ragu, ko ga ganshi yana fata shi ta tattauye, ta yi tamujin ko wani abu, wannan duk wani abu ne normal. Kaga ashe kyau yana karewa. In dukiya ce ba lallai ta baka ba, za ka yi aurenta tana da dukiya amma ta hana ka, kaga kenan ba inda auren zai je. In nasaba ce ba lallai ta amfane ka ba, amma addinin ta shi zai amfane ka, domin da addinin ta ne za ka ce yi ta yi. Dan ba macen da za ta yi wa miji biyayya yadda ake so a shari'a sai mai addini. Ita kuma biyayya a zaman aure rukuni ce na rayuwa aure. Daga ran da mace ta fi karfin ta ba mijinta, ta dafa mijinta abinci, ta fi karfin ta kai wa mijinta ruwa ya yi wanka, ta fi karfin ta yi wa mijinta share masa gida, ta gyara mai shimfiɗa, daga ran da mace take ganin haka to ba magana aure. Shi yasa ƴan zamani masu karatun boko, masu ganin sun waye, mutum ya auri mace ita tana ganin ta waye, shi ya waye, amma ba za ta kai mai ruwa ya wanka ba, tana ganin ai ta fi karfin wannan. Ba za ta dafa mai abinci ba, tana ganin ta fi karfin wannan. Ba za ta yi shara ba, ko dai ya nemo mai yi ko ya san yadda zai ta, wannan ba su more rayuwa aure ba. More rayuwa aure shi ne ka ce matar ka yi min kaza, ta ce to an gama. haka manzo Allah ya faɗa mace ta kware ita ce wanda ɗan mijin ce umarce ta za ta yi da'a za ta yi biyayya za ta aikata abin da ake so kuma mun ga mafificiyar mace a daraja da kima mun ga yadda take mijinta mun ga yadda take hidima a gidan mijinta na nan Fatima Allah ya kara mata yarda nana Fatima mun san cewa a cikin matan wannan al'umma in ana magana daraja da kima da falala babu kamar nana Fatima idan malamai sun yi tattauna dangane da abin da ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma nana Fatima da wannan darajar tata da kima take aikin gida har hannunta yana yin kanta tana zuwa gurin tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin mijinta cewa idan an samu bayi da Allah a bata wanda za su taimaka mata aikin gida manzo Allah bai ce mata ai bai kamata ki aikin gida ba ke fa yata ce mu a gurin mu mu musulmai kuma dukkan musulmi ma haka ne a gurin shi babu wanda ya kai manzon Allah ko akwai babu wanda ya kai kima da daraja da falala ta manzon Allah babu a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha ka duba halitta kam ba yi kamar manzon Allah ba kuma ba za a yi ba ka ga Isa ya ce ta mutumin da yake karshe sannan kuma mahaifiyarta mahaifiya ce mai daraja nana Khadija saboda darajarta da falalarta mala'ika Jibril yakan sako ya ce Allah yana gaishe ki nana Khadija ce Allah yana gaishe ta sannan ana mata bishara da gida a aljanna tun gabaninta mutaka kai mata bishara da gidan aljanna sannan nana Fatima ta zo ta auri Sayyidina Ali duk musulmi ya san waye Sayyidina Ali har ma ya zama wani abu ne a kasar Hausa ana ganin Aliyu da an ce Aliyu to jarumi kenan a bagen fama ba wasa a wajen addini ba wasa malaman tarihi suna cewa a matasa yara masu kananan shekaru farkon wanda ya yi imani da manzo Allah shine Sayyidina Ali shine khalifa na hudu a cikin wannan al'umma sannan ta zo ta haifi ƴaƴa masu daraja Hassan da Hussein wanda manzo Allah ce sayyida shababi ahlil janna duk wani matashi a aljanna to shugaban shugabannin matasan aljanna sune Hassan da Hussein to nana Fatima mai wannan daraja hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man man za yusawi fil anami ulaha amma abuha fa huwa ashrafu mursalin jibril bit tauhid kad rabba irwatece hiya bintu man irwatece ir manzan Allah hiya zawju man matar watece sayyidina Ali hiya ummu man mahaifiyar wace ce Hassan da Husaini man za yi sawi fil anami ulaha waye ke da daukakar ta a cikin mutane amma tana hidima a cikin gida tana wa mijinta yi jama'a don haka ki ji da kyau ki kai wa mijinki ruwan wanka addini ne ki mai girki in ya kawo kaya ki tsaya ki mai girki mai kyau ya ci yana santi da wani daga cikin mu da azu ya ci dankali ya ce wai ko kuna noma dankali a nan garin kuwa to a irin wannan girkin yadda zai ci ya santi ki share mai gida ki kula da dabbobi in yana da dabbobi a cikin gida nana asma'u yar gidan sayyidina Abubakar Siddiq matar Zubair bin al-Awwam ɗaya daga cikin wanda aka yi bishara da aljanna hatta dabbobinsa da suke gida ita take zuwa ta nemo musu abinci ta kawo saboda hidimar cikin gida da haka mata ku daina jin cewa wai wannan hidimar da kuke a cikin gida ba dole bane a'a shi kuma namiji Allah ya dora masa ya miki hidima a waje kina zauna a gida ya je ya nemo ya kawo baki da lafiya ya ke ki gidan likita a baki magani ya fidda kuɗi ya biya gurin da zaki zauna ya biya haya ƴaƴan ke kula da su shi kuma wannan aka dora mai ku duba adalci na addini sai aka raba wa kowa aiki keki na cikin gida shi yayi na waje in aka juya ba wanda zai yi na wani in aka banka da yin girki da shara da reno ba za ka iya ba za ka gane haka in Allah ya sa matarka ɗaya kamar idan babur kadai guda ɗaya gare ka tak in tana da yaro karami in ce ta bi unguwa ta ban maka shi sai ga zan maka aiki in yi bauli kana tunanin ya za ka yi wani ma ba sa wa yaro wando bai iya ba sa mai wando bai iya ba sai ka da yaron yaron yana tsaye zai sa mai sai takumu kaman sai yaron ya faɗi balantana a zo maganar tsarki a zo maganar wanka ka zo maganar mai girki sai ka shiga wani damuwa amma za a ga macen ga yaron tana shayar da shi, ta mai wanka, ta sa mai tubabi, ta goya shi, wani sa'in yana rigima, kuma can tana girki, kuma can tayi shara, kuma nan tana kaza, duk ita ɗaya saboda Allah ya hore mata. Kai kuma kai ma in ta fito waje ba za ta iya ba, shi yasa daga ran da mace ta fito waje ta ce ita za ta nema, za ta yi aikin namiji, shikenan ita ma ta lalace. Wallahi wa billahi wa tallahi, mace ba ta da wata daraja da kima da tafi zamanta a gidan mijinta. Allah ta yi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula. Matan manzo Allah ya gayawa, ku zauna a gidajenku, daga ran da kika fito kika ce a ai ni sai na nema, ni sai na yi kaza, shikenan daga ranar kin bar abin da ya bi miki komai, kuma kin kama abin da zaki sha wahala. Shi yasa dukkan matan da suke fitowa tiki, akwai aiki na larura da mace za ta yi. Wannan na larura da shari'a ba ta hana ba, sai dai ta kiyaye dokokin shari'a. Ta je ta karantar da ƴan uwanta mata, ko ta karantar da yara ƙanana tare da kiyaye dokokin shari'a, musulunci bai hana ba. Mace ta zama likita tana ba da magani, musulunci bai hana ba. Mace ta ma'ana ya zama na ta je yin wata buƙata wadda ba wanda zai mata sai ita, cikin mutunci shari'a ba ta hana ba. Amma menene afdalu, menene yabi, shine mace ta zauna a gida, ta bi kwarjini, ta bi kyau, ta bi banƙaye, ta bi jin daɗi, ta bi nutsuwa. Amma ku duba yawanci matan da suke kan titi suna gara lamba abinda ba larura ba, sai ga dare kullun cikin wahala suke. In ma'aikaci ya ce kullun tana tunanin wani kaya za ta sa, ta burge abokan aikinta, ta burge wanda yake oganta mai gidanta a gurin aiki. Idan labarai take a TV kullun tana tunanin ya za ta fito in an ganta a yaba mata, idan kaza ne haka, to daga nan sai a shiga wahala. To shi yasa ba abin da yafi irin mace ta zauna a gida, sai inda larura ko bukata ko kuma wani aikin da za ta yi wanda za ta kiyaye dokokin addini a ciki. Wannan babu laifi, musulunci bai haramta ba. To da haka babu abin da yafi wannan. Shi yasa hidimar gida ga mace, ga mijinta abu ne da addini ya zo da shi, shi kuma miji ya mata hidima ta waje. To wannan duk yana cikin abinda musulunci ya zo da shi na samun rayuwa mai kyau da daidaito. Yana cikin abinda ma'ana yake na hikima auratayya, shine daidaita rayuwa kamar yadda na ambata. Ita rayuwar ɗan adam kamar yadda na faɗa, ita wannan rayuwa tana yin kyau ne ta hanyar sanayyar junanmu da nasaba. Aure ne kuma yake sa a kiyaye wannan nasaba ɗin. Yanzu da za ka samu Larabawa tunda sun bi mu kula da wannan, sai ka samu Balarabe zai gaya maka kakan shi na goma ya ce ni ɗan wane ne, wane ɗan wane, wane ɗan wane, wane ɗan wane, har ta yaya aka yi kiyaye wannan nasaba ta hanyar auratayya. In ba aure, wannan nasaba ba za ta kiyayu ba, domin sai a waye gari a rasa ɗa na waye. Shi yasa ƴaƴan da ake haihuwa ba ta hanyar aure ba suke zama matsala a cikin al'umma, kuma su ma al'umma takan zama musu matsala. Domin in Allah ya kaddara aka haife shi ba ta aure ba, idan ya zama mutumin kwarai, to kullum wannan haihuwar da aka yi mai ta rashin aure tana damun shi. To kuma sai ya dinga ganin duk kamar mutane ne gaba ɗaya suka mai laifin. Zai ga laifin wanda ta haife shi, ya ga laifin ƴan uwanta, ya ga laifin kakannin shi, ya ga laifin kaza, sai a waye gari yana cikin damuwa. In kuma aka yi rashin dace ya zama ba mutumin kwarai ba, to kuma an shiga uku. Dan in ya tashi rashin mutunci ba wanda zai iya hana shi. Da wani suna za ka hana shi? Baban shi ne kai? Wan shi ne kai? Kanin shi ne kai? Ba zai kalli waɗannan abubuwa ba. To ka kenan yana cikin hikima aure da musulunci ya zo da shi, shine ya zamana an samu kiyayewar rayuwa, don rayuwa ta tafi a daidai. Aure a musulunci yana da hukunce-hukunce da ladubbai. Akwai haƙƙin da shari'a ta ɗora wa miji, akwai haƙƙin da shari'a ta ɗora wa mace. Kamar yadda muka faɗa, addinin musulunci addini ne, adalin addini, kowanne an ɗora masa. Kai miji ga haƙƙoƙin da shari'a ta ɗora maka, ita ma mace ga wanda ta ɗora mata. Sai ku haɗu, sai ku gina al'umma, sai ku samar da al'umma ta ƙwarai, wanda wannan al'umma kuma ita za ta taso, sai ta raya ƙasa, ta raya al'umma, sai zama an samu abin da ake so. Idan ba a kiyaye waɗannan haƙƙoƙi ba, to shi ne ake samun matsala. Don haka abin da zan cike da shi, waɗanda suke magidanta su ci gaba da haƙuri da matansu, ku sani abinda kuke na ciyarwa ibada ne, na tabbatarwa ibada ne, na wurin zama ibada ne. Duk lokacin da zaka yi wani abu ga iyalanka, ka sanya niyya a zuciyarka, Allah zai baka lada. Duk abinda zaka yi ka sanya niyya, abinda ake bukata niyya, cewa ina yin wannan Allah ne yake yi, to zaka rayu kana samun lada. Kuma mata ku sani, zaman da kuke da mazajenku, ku kara hakuri, ku rike addini, ku kyautata musu, wannan zai sa kuma ku samu lada, sai zama duk abinda kuke lada kuke samu. Wata daga cikin mata ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza suna zuwa jihadi, mun san falalar jihadi da abin da aka faɗa kan mujahidai, to mu ya Rasulullah ba jihadi akan mu? Maza Allah ya ce kuna da jihadi wanda babu yaki a ciki, kyautata wanda ɗayan ku zati wa mijinta, yana daidai da wannan abin da jihadin da mata suke yi, maza suke fita. Dan haka ku mata ku kyautata mazajenku, ku yi abin da yake mai kyau, ku tsaya ku sani cewa wannan zaman aure da kuke ibada ne. Duk wanda za ta zo ta zuga kiki wani abu mara kyau a cikin gida, na bakanta a mijinki, ko na bakanta wa wanda kuke tare da shi, ko aboki ya zaman ki, wannan ba mai kaunarki ba ce. Domin mai kaunarki ba za ta yi wannan ba, sai dai ta gaya miki abinda za ki gyara rayuwarki ta aure. Waɗanda ba su da aure, su dage, su niyya. Yana cikin hadisi manzo Allah ya ce mutum uku haƙƙi ne Allah ya taimake su. Da gaske akwai mai neman aure don ya samu kamewa. In za ka nema aure, ka nema da kyakkyawan niyya. Da aka fi kyakkyawan niyya, sai Allah ya taimake su. Sannan sun tashi aure kuma, su nemi mace ta gari. Kuma mata ku nemi maza na gari. In aka samu namiji na gari, mace ta gari, sai su haifi ɗa na gari. Amma in ba a samu wannan ba, to shikenan sai a samu matsala. Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya datar da mu. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi na kuskure, Allah ya gafarta mana, ya yafe mana, ya ba mu ikon gyarawa, ya fahimtar da mu kuskuren mu, ya ba mu ikon gyarawa. A nan nake ganin zan takaita, duba da lokaci yayi. Wa bi hadzal qadri kifaya, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi wanda ya gabatar mana da muhadara ta farko. Dr. Rabiu Umar Musa Rijiyar Lemu daga Kano, wanda kuma zai ci gaba yanzu insha Allah Imam Abdullah Umar Gadan Kaya. Idan ya kammala, ana sanar da yan uwa walima insha Allah, sai a dan dakata don walima idan an kammala insha Allah. هكا شيخ فلي تفضل.
انتوا رمضان